Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata ana sha hantsi lafiya. Baba Yaku makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Talata 27 ga watan Yuni shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji ci gaban tattaunawa da Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Danfodiyo a Sokoto akan kamun ludayin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, wanda ya ce ba tana yin bazata. Muna kuma dauke da shirin 'yan kasa da hukuma wanda Mahmud Kwari zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar wanda Suleiman Muna Barma zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner, inda ya kira su masu cin amana. Shugaban na Rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayen sun yi wa jama'ar su ƙarya, sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sa su harbe 'yan uwansu, da yake magana akan farmakin da mayakan Wagner suka kai a kudancin birnin Rostov, wanda suka kwace na wani dan lokaci akan hanyar su ta zuwa Moscow. Putin ya gayyaci sojojin Wagner da kwamandojin su waɗanda ya kira masu kishin ƙasa don su haɗe da rundunar sojan Rasha ta hanyar shiga ma'aikatar tsaron Rasha ko sauran hukumomin tsaron ƙasar. Ya kuma ba su zaɓin ko suna so su koma ga iyalansu da abokansu ko kuma su koma Belarus idan suka so. Shugaban na Rasha dai bai ambaci shugaban kungiyar Wagner Yevgeny Prigozhin ba, wanda ya jagoranci tawayen. Ko da yake ya ce waɗanda suka shirya wannan tawayen sun ci amanar ƙasarsu da al'ummarsu, sun kuma ci amanar waɗanda suka tunzura su suka aikata laifi. China ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci da ya zama babban ƙalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekara 23. Duk da haka, masu sharhi sun ce tawayen da bai daɗe ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan Rasha da kuma tsarin bin umarnin manyan jami'an Putin. Sun ƙara da cewa tayu hakan ba kawai ya nuna yiwuwar shan kayan Rasha a yakin Ukraine ba, ya kuma gwada iyakar dangantakar da ke tsakanin Beijing da Moscow. A cikin wata sanarwa da yammacin ranar Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da yunkurin juyin mulkin da kungiyar mayakan Wagner ta yi ranar Asabar a matsayin wani rikicin cikin gida na Rasha. Sanarwar ta ƙara da cewa a matsayin makwabciyar Rasha kuma babbar ƙasar hulɗar haɗin gwiwa don samar da sabon tsari mai kyau, China tana goyon bayan Rasha wajen kiyaye zaman lafiyar ƙasar da samun ci gaba da kuma wadata. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Kamar yadda muka alƙawarinta muku a shirinmu na Asuba, za mu kawo muku ci gaba tattaunawar abokin aikin Murtala Faruku Sanyinna da Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Danfodiyo a Sokoto akan yadda yake ganin kamun ludayin sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu, wanda ya ce ta yi bazata ganin tsauraran matakan da take ɗauka akan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. A shirinmu na safe mun kai inda Murtala ya masa tambaya kamar haka.
Allah gafarta mana, idan muka dubi bangaren yaki da cin hanci da rashawa, Bola Ahmed Tinubu ya zo ya sauke wannan Abdulrashid Bawa, wanda wasu 'yan Najeriya suke ganin kamar ya dauko yaki da cin hanci da rashawa, musamman yaki da wasu gwamnoni da suka sauka da suka saci kudaden jama'a. To, sai dai a bangare daya wasu na ganin cewa shi ma ai bai rasa kashi a bayansa, kasancewar daga shi har mai gidan shi wanda ya daure masa gindi, ma'ana ministan shari'a, ana ganin duk ba su tsira ba akan wannan. Hasali ma akwai wasu rahotanni ko kuma wasu labarai da ke yawo a kafafen sada zumunta na irin kadarin da shi ministan shari'a ya tara waɗanda ake ganin cewa kamar sun wuce ma fitar hankali, amma shi Abdulrashid Bawa ya yi shiru bai ce komai dangane da shi ba, sai dai ya fuskanci wasu iyakake kallon wannan badakala da kuma dambarwa ta shi Abdulrashid Bawa da kuma shi kanshi ministan shari'a da matakin da Bola Ahmed Tinubu ya dauka akan shi.
Watan tsari irin na Najeriya tsari ne mai wuya al'amari mai sarƙaƙiya. Ita ce inda duk ya kasance ma'aikatayya na gwamnati waɗanda ya zamanta za su yi aiki babu sani babu sabo. To sai ya kasance shugaban ƙasa yana dogara akan wasu da za su ba shi sunayen mutane waɗanda zai naɗa. Wannan da za a naɗawa a wasu ƙasashe da ke demokuraɗiyya da suka ci gaba, to za a yi mai bincike na ƙwaƙwaf a tabbatar da cewa ga kowane ɓangare ya cancanci abin nan da za a naɗa shi. A wajen shekaru ne, wajen ilimi ne, wajen ƙwarewa ga aiki ne, wajen amana ta cewa ko ɗan uwa ne na jini abbaya da gaskiya zai tsaya akan shi tabbatar da ayi adalci. To irin naɗe-naɗe ai shi ya kawo ma ita hukuma mai yaƙi da sha'anin cin hanci da rashawa. Torar da anka kafa ta waɗannan abubuwa su suka kawo mata matsala. Baka san mutum guda ba wanda ya riƙe ta wanda kaga an kwashi lahiya lau zuwa ƙarshe. Da yawa shugabannin ƙasar da aka yi sun ɗora maishe ta abu ne wanda ya zamanta ana shimnata ga duk wani ɗan adawa ko wanda ke da matsala tsakani ne da hukuma. Ai shi yasa ko wanne ba shi ƙare nashi lokaci kaka jan an yi kwamas da shiya. To wannan shi abubuwan da suka yi ta faruwa. Za a ta zargin Abdulrashid Bawa akan cewa ai ga wani nan ga wani nan ga wani nan bai yi kaza ba bai kama kaza ba. To abubuwa ne waɗanda ita ƙasat tun ranar naɗa mutum wane ne an ka naɗa, wane ne ke da hannu wajen naɗa shi. Ai shi yasa ko su gwamnoni kake ganin kowane gwamna zai bar kujera te sai shi tsaye ko nawa zai kashewa zai kokari shi aza wanda zai gade shi ko da wanda zai gade shi nan bai cancanta bane. Amma shi in shina da hulɗa da shi zai tsaye ya tabbatar da ya naɗa shi. Wannan irin abubuwan da suka yi ta cin waɗannan abubuwa kenan. Watan wani ko da aka naɗa shi akan kujera a haƙiƙani yana da sauran lokaci na shi ƙware kamar mangwaro ne kana gani bai yi da ƙosawa ba kun kakkaɓo shi kun je wajen ruɓi ne to lalacewa za shi. Tun ranar da an kai irin waɗannan ɗin mutane suna da ayoyin tambaya ƙware da gaske. Minista na shari'a ƙarƙashi ne EFCC take da irinsu duka suna ƙarƙashi shi ne wanda ke duba waɗannan wurare. Shi yasa zuwa gaba dole sai gwamnati ta da kuma 'yan ƙasa sun duba yiwuwa irin waɗannan wurare hizan suna iya cin gashin kansu ba sai sun zama ƙarƙashin wani minista ba. Minista na shari'a Abubakar Malami so da yawa za ka iske cewa Najeriya gaba ɗayan ka dube ta kowa zabura magana ta shike ta yi ya mallaki dukiya ya mallaki kaza ya mallaki kaza. Watan a da duk dukiyar da ma'aikaci hanyoyin da duk ma'aikaci ya bi ba ko ya yi sata ba shi bari a ga dukiya ta gahi ne. Sai wannan irin wannan lokaci ne kake gani ko banki ma'aikaci ya zo ya ciyo bashi ya je kafa masana'antu inda yana tare da gwamnati bashi barin abubuwan nan hizan ga sunan ga hili kowa shina iya ganin su kowa shina magana kowa suna ga bakin shi. To amma lokacin nan na Buhari abin shina da tashin hankali shina da ban mamaki waɗannan abubuwa su sun zube darajar gwamnati kanta gaba daya.
Farfesa Bello Bada ke na jami'ar da Fodiyo a tattauna wasu da Murtala Faruku Sanyin na ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Ƙasashen Netherlands da Belgium sun shiga cikin wata tawagar bincike ta ƙasa da ƙasa dangane da cin zarafin tsiraren 'yan ƙabilar Yazidi da ke Siriya da Iraki a cewar hukumar shari'ar tarayyar Turai ta Eurojust a jiya Litinin. Faransa da Sweden ne suka kaddamar da tawagar binciken haɗin gwiwar a watan Oktoban shekarar 2021 kuma ta samu goyon bayan hukumar shari'a ta tarayyar Turai wadda ke birnin Hague don ganowa tare da gurfanar da masu tsatsauran ra'ayi na kasashen waje da suka kai hari kan 'yan Yazidi a lokacin rikicin Siriya da Iraki. Hukumar Eurojust ta ce aikin haɗin gwiwar ya kawo ci gaba kamar a Faransa an bayyana wani dan Yazidi da wasu ma'aurata 'yan Faransa masu tsatsauran ra'ayi suka kashi. Wannan sakamakon ya sa aka kai ga ƙara tuhume-tuhumen kisan ƙari dangi da cin zarafin bil'adama a binciken da ake yi. A ƙarshe, rundunar sojan Pakistan ta bayyana cewa sama da mutane 100 ne ake tuhumarsu a kotunan soja bisa zarginsu da hannu a mummunar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a watan da ya gabata sakamakon kamun tsohon Prime Minister Imran Khan. Wannan na zuwa ne duk da suka kausar suka da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na gida da na ƙetare ke yi wa gwamnatin Prime Minister ƙasar Shabazz Sharif game da ci gaba da gudanar da shari'ar soji a kan farar hula galibi 'yan jam'iyyar adawa ta PTI ta Imran Khan. Kakakin rundunar sojan ƙasar Manjo General Ahmad Sharif Chaudhry ya faɗa a wani taron manema labarai da aka nuna ta talabijin na ƙasar cewa waɗanda ake yi wa shari'a a kotunan soja ana zargin su da hannu a kai hare-hare a kan cibiyoyin tsaro a lokacin zanga-zangar ranar 9 ga watan Mayu, ranar da jami'an tsaro suka kama Khan bisa laifin cin hanci da rashawa a wajen wata babbar kotu da ke babban birnin Islamabad. Sharif ya ce a halin yanzu akwai masu tada zaune tsaye 200 da ke fuskantar shari'a a kotunan sojoji guda 17 a faɗin ƙasar. Kotunan farar hula ne suka maida shari'ar zuwa kotunan soja bisa doka bayan da suka yi nazarin hujjojin da aka gabatar akan waɗanda ake tuhuma.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ma dalla kafin mu ci gaba sai shakata da wannan wakar.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau.
To Madalla. Yanzu kuma ga Mahmud Kwari da shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Masaurai, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan abu da rahin daɗi yake, wannan abu da rahin daɗi yake. Na ji magana nan jiya, amma ba ji daɗinta ba. Har addu'a nake, kar Allah kawo wannan abu.
Hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita, ta so talaka in ji daɗi, ta matsanto da su, ta gayar da su wasu abubuwa waɗanda ba su sani ba.
A gaban mana sarkinmu zai fito mu zo bakin titi, muna ɗaga hannu da jiniya da komai ya fita. Yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka, da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka.
Ana zuwa ana hawan idi, ana yin abubuwa gasu nan na ɗebe kewa, muna jin daɗi tsakani ga Allah. Muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji daɗi ba.
Ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu, mu ci gaba da ganinta don sanadiyar ta za mu iya samun ci gaba fiye da na da muka samu baya.
Yunkurin da aka ce majalisar dokokin Kano a Najeriya na yi na soke dokar ƙarin masarautu guda hudu a jihar. Shine batun da shirin ‘yan ƙasa da hukuma na wannan makon zai tsokaci a kai a dakace mu.
Yau ga wasu nan su ke nukura, don mun san ‘yanci mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan akara, ko ofa gama ko wasu dara. Allah Allah Allah.
Madalla, masu ware a ranar 9 ga watan Mayu na shekara ta 2019 ne gwamnan Kano na wancan lokaci Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan dokar da ta samar da ƙarin masarautu hudu a jihar, bayan da majalisar dokokin ta Kano ta amince da ƙudurin dokar. Dokar dai ta tanadi samar da sabbin masarautun ƙaraye da Rano da Gaya da kuma Bichi, dukkaninsu daga tsohuwar masarautar Kano. Jimlatan kundin dokar ya samar da masarautu guda biyar kenan a faɗin jihar ta Kano. Da yake tsokaci jim kaɗan bayan da ya sanya hannu akan dokar, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce kai hukuma kusa da jama'a musamman talakawa da sake ƙarfafa tsaro a tsakanin al'umma ta hannun mahukuntan sarautar gargajiya na daga muhimman dalilan ƙirƙiro sabbin masarautun. Sai dai ga alama wannan doka ta masarautu za ta fuskanci ƙalubale 'yan kwanakin nan, domin kuwa bayanai na cewa gwamnatin jihar Kano ta yanzu ta miƙa daftarin dokar zauren majalisar dokokin jihar, tana neman 'yan majalisar su soke dokar baki ɗayanta domin ta sami sukunin rushe waɗancan masarautu da gwamnatin Ganduje ta ƙirƙiro. Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano, musamman al'ummomin yankunan masarautun nan guda hudu, sun fara mayar da martani game da wannan yunkuri.
Ya sunan baba Ismaila Garba, mai lakabi da Alhaji Direba. Wannan abu da rahin daɗi yake, wannan abu da rahin daɗi yake. Na ji magana nan jiya, amma ba ji daɗinta ba. Har addu'a nake, kar Allah kawo wannan abu na taɓa masarautu, don masarautar ci gaba ce mai muhimmanci a gurin mutumin da yake gaya da gayan Ibrahim ɗin ma gaba ɗinta. Don akwai abu da wadda yara da yawa ba su san shi ba, ke sanadiyar masarautar nan, kamar irin hawan sallar nan, za su ga dokuna, za su ga hakimai, za a yi sukuwa. Wannan abu ya ba da sha'awa. Kuma albarkacin masarautar nan, ga asibiti, an kera mana asibiti. Kai ina ma asibitin naje, asibitin bangaren haƙuri, an wanke mu haƙuri, na samu sauƙi da ciwon haƙuri nake fama da shi.
Da asibitin baya aiki ne?
Da to ina aiki, ina likitoci, ba likitoci.
Yanzu fa?
A yanzu akwai likitoci, yanzu an kawo ƙwararren likitocin haƙuri, an kawo na ido. To wani abu bai daɗi ba. To ina fatan gwamnati ta ƙara inganta masarautun nan. Wannan shine cigaban da al'umma suke so. Mu talaka da muka zaɓe ta abin da muke so kenan. Ina so wannan gwamna namu, domin na san ɗan sarauta ne, ma'aikunsa hakiminmu ne a gaida, ya kamata ku duba wannan abu ya ƙara inganta mana ita.
Sunana Usman. Hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita, ta so talaka in ji daɗi, ta matsanto da su, ta gayar da su wasu abubuwa waɗanda ba su sani ba a harkar zamani. Masarautun da aka yi, kowa da kowa ya ankare ga abin da ainihin masarauta take ɗauke da shi, ga kuma abin a ci gaban da take ɗauke da shi ne, da dama cike da ita. To amma idan aka janye, ka ga ma'ana an ɗanɗana ma zuma a baki kenan, an janye.
Sunana Sunusi na ma'aiki. ba ma jin daɗi saboda rashin jin daɗin mu gai ta samu ci gaba akwai abubuwan wanda mu da muka taso a rayuwar mu babu su amma dalilin wannan masarautar mun same su na farko an kawata mana kaman asibiti an yi mana titina kuma kamar yake magana akwai wasu abubuwa da zai mun tafi gurin muke gani amma yanzu mu ma gurin mu ake zuwa ake gani a gurin mu wannan shine ci gaban mu kuma garin ya samu ci gaban da da bai samu a gaban mu nan sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka gai ta samu kwantini sosai ma kuwa
suna Harisa Allaji Dairu gele man danya wasu suna cewa za a rushe masarautu ba ma jin dadi magana ta gaskiya har Allah ya sa wannan abu ya kasance saboda mun samu ci gaba sosai sakamakon yin wannan masarautu da aka yi an yi titina ga sunan bala adadin yayin da aka ce sallah ta zo ni ana kirawo local gamin ga yanan ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga sunan na ɗebe kewa muna jin dadi tsakani ga Allah muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji dadi ba
suna na Idris Umar manager mai gwaro gaya ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da na da muka samu bara an yi bin ma'aikata a cikin masarautun nan wanda ba su da aikin yi Allah ya sa an ba su aikin yi gwamnati ta bar mana masarautun nan biyar gabaki daya
nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da majalisar dokokin kanan ke faɗi dangane da wannan batu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
masu ware honorable lawan Hussaini da ke zaman shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Kano ya yi wannan fili ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki kan wannan batu na soke dokar sabbin masarautun Kano
babu wannan zance babu shi a gaban majalisar dokokin jihar Kano ba mu san shi ba bai zo mana ba gyaran doka kuma kowace iri ita doka kowace iri in ba ta Allah ba ce inda mutum ya yi ta za a iya gyara ta su ma da suka yi dokar sarautar sanda suka yi ta kafin su bar gwamnati sun kawo an mata gyara ya kai su uku
kace bata zo majalisa ba kinan za a ce tana tafe
ai sai dai ka tambayi bangaren zartarwa su ne za su ga yama za su turo ko ba su turo ko ba su turo
amma kuna aiki tare da
bangaren zartarwa amma ka san sai sun kawo mana take zuwa gaban mu sanda mai girma gwamna zai turo bill ko ta doka amendment ko whatever kurun ta hannun a kawo majalisa muke ji a kawo majalisa ya kawo mai girma speaker ya sanar cewar doka kaza ta shigo amma ba da mu gwamnati take shawara in za ta yi gyaran doka ko wani abu
amma akwai abinda na sani ana yi kamar abinda kuke cewa consultation bangaren zartarwa da na majalisa idan muhimmin al'amari ya taso ko na doka ko wani abu mai kama da haka karan suka ce babu wannan tintiba din tsakanin ku da gwamnati akan wannan batu
har yanzu nan mu bamu taba zama da gwamnati akan wani abu mai kama da wannan ba
amma ana ganin cewa lokacin da helata neman ƙuri'ar kanawa akwai batun sarautun nan yana daga cikin ajandar ku da kuka ce za ku yi waya baka ganin shi ne ya sa mutane suke alakanta wannan zance da ku yan majalisa da kuma gwamnati a yanzu
kamar yadda ka sani ita wannan majalis magana ta magana sarauta keke ta Kano ko gyaran dokar sarauta wani al'amari ne wanda kusan a wannan karnin babu wani yanayi wani abu da ya ja hankalin Kano ya taba duka taswirin jihar Kano kamar wannan zance don haka kuma ba zai saurin shudewa da wuri-wuri ba to muna jira
za ku gyara
jiran abinda kake faɗa din nan akwai shi ko babu domin dai mu da yanzu ba za mu yi magana akan abin da babu in ya zo za a yi
kamar leader yana cewa babu wannan batu ajandar NPP tun lokacin da kuke neman ƙuri'a
ba zan ce maka muna da ajanda ko bamu da ajanda ba yadda abubuwa suka zo wa Kano bagatatan su aka yi masarautu don haka idan wani abu ya zo wanda ya shafi ita masarautar ai babu abin da zai sa wani yanayi ba zai shafi mu yi wani abu aka yi magana
honorable lawan Hussaini kenan shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano a Najeriya kuma da haka shirin 'yan kasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tsirarai
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga sharhi jaridun jamhuriyar Niger
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa an tsige sakataren kungiyar sansa da ta kasashen Sahel da Sahara Tsohon Prime Minister Niger Birjira Fini daga mukaminsa shekaru biyu kacal da karbar ragamar kungiyar sai dai kawo yanzu ba a bayyana dalilan daukan matakin a hukunce ba. Jaridar ta ce bincike ya yi nuni da cewa kiraye-kirayen da Birjira Fini ke ta yi kan bukatar ceto kungiyar ta sansar daga halin durkushewar da take ciki yau shekaru fiye da goma bai yi wa shugaban gwamnatin rukon kwaryar Chade Janar Muhammad Debi dadi ba. Saboda haka ya buƙaci hukumomin Niger su aike da wani jami'in da zai canji Birjira Fini daga sakatariyar kungiyar. Jaridar Le Sahel na cewa majalisar dokokin Niger ta bayyana damuwa a game da yadda bukukuwan aure da na zanen suna har ma da lokacin zaman makoki ke kokarin zama wani lokacin almubazaranci a fadin kasar. Lamarin da idan ba a hamsarta daukan mataki ba ga iya gurbata tarbiyar al'umma. Jaridar ta ce a zaman da ya hada ministan al'adu da 'yan majalisa a ƙarshen mako bangarorin sun yanke shawarar samar da hanyoyin da za su bullowa wannan mummunar ɗabi'a da ke haddasa bambanci a tsakanin al'umma a yayin da dai gefe abin ke sanya masu ƙaramin ƙarfi tilastawa kansu abin da ba su da halin yinsa. Jaridar Lanketer ta ce zaben 'yan majalisar da za su wakilci 'yan diaspora a zauren wakilcin al'ummar Niger ya fayyace a fili. Girman rarrabuwar kan da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar PNDS mai mulki. Jaridar ta ce wata matsalar ta daban da ta bayyana a yayin gudanar da zaben na 18 ga watan Yuni shine yadda aka yi abin da 'yan magana ke kira kaikai koma kan mashaikiya. Domin a wannan rana ana zargin PNDS tarayya da tsara hanyoyin tafka maguɗi, amma kuma sakamakon zaɓe ya nuna yadda jam'iyyar ta faɗa tarkon da ta haƙa da kanta. Mukarkare da jaridar Niger Enter wacce ta bayyana cewa jami'an tsaro sun cafke mutane 69 haɗe da tarin miyagun ƙwayoyi da motoci da babura har ma da kuɗaɗe bayan gudanar da aikin kakkaɓa a titunan birnin Yamai a cikin daren Asabar 24 wayewar Lahadi 25 ga watan Yuni. Jaridar ta ce jami'an tsaro kusan 200 ne hukumar Okritis ta baza domin farautar ɓata garin da ke hana jama'a bacci a birnin Yamai inda ayyukan asha ke ƙara yawaita a kullayomin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amana. Shugaban na Rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayen sun yi wa jama'ar su ƙarya, sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sa su harbi 'yan uwansu, da yake magana akan farmakin da mayakan Wagner suka kai a kudancin birnin Rostov wanda suka kwace na wani ɗan lokaci akan hanyar su ta zuwa Moscow. China ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci wanda ya zama babban kalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekaru 23. Duk da haka, masu sharhi sun ce tawayen da bai dade ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan Rasha da kuma tsarin bin umarnin manyan jami'an Putin.
To masu sauraro, duka kuma abinda Allah ya sauwaƙe kenan muka kawo muku. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku je wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Clemens. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Bissalam.